da Hausa Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 18 ga watan Yuli shekara ta 2023. A bangaren rahotannin za ku ji cewa yayin da ake ta kwan-gaba-kwan baya dangane da batun janye jami'an 'yan sandan kasar da ke tsarin manyan mutane a Najeriya, rundunar 'yan sandan kasar ta ce ba ta da niyyar janye jami'an nata. Za ku ji abin da masana da matalakawan kasar ke cewa dangane da hakan. Shi kuwa shugaban hukumar kula da aikin gona ta kasar Ghana ya bayyana farin cikinsa ne dangane da matakin da gwamnatin kasar ta dauka na halatta noman tabar wiwi. A yau ne labarin karin kudin litar man fetur ya bulla a Najeriya zuwa sama da naira 600, lamarin da ya sa 'yan kasar kokawa. Za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da wannan batu na karin man fetur a kan sitili 1 ko kuma in ce alamar tarawa sai 1 sai 2 sitili 2 2 sitili 5 2 6 5 5. Za mu kara sanar da ku lamba a gaba a cikin shirin. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniyan tare da Muhammad Hafiz Baballe.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ana kyautata zaton Koriya ta Arewa na tsare da wani sojan Amurka bayan ya tsallaka kan iyakar da ta raba kasashen Koriya biyu ba bisa ka'ida ba a yankin tsaro na haɗin gwiwa ko JSA a yau Talata. Sojan na Amurka da ke ziyarar wanke kwakwalwa ta JSA ya tsallaka layin sojoji da aka shata zuwa Koriya ta Arewa da gangan kuma ba tare da izini ba. Mun imani a halin yanzu yana tsare a Koriya ta Arewa, kuma muna aiki tare da takwarorinmu na KPA don sasanta wannan lamari, in ji wani jami'in tsaron Amurka. Rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya ta rundunonin sojin ƙasa da ƙasa da aka jefi a ƙauyen kan iyakar don ci gaba da dakatar da yakin Koriya ta ce tana aiki tare da sojojin Koriya ta Arewa don warware lamarin. Ba zato ba tsammani sojan da ake magana a kai ya tsallaka arewacin layin sojoji da aka shata, wanda shi ne kan iyakar ƙasashen a hukumance, da misalin ƙarfe 3:27 na rana agogon yankin da yammacin yau Talata, a cewar jaridar Chosin Elbow ta Koriya ta Kudu, inda ta ambato majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba. Kasashen Faransa da Italiya kowannensu ta aike da jiragen kashe gobara biyu zuwa ƙasar Girka don taimaka mata wajen tunkarar gobarar daji da take ci gaba da tashi a sassa da dama a kusa da birnin Athens yayin da ake tunkarar tsananin zafi. Jiragen da tawagarsu na ma'aikatan kashe gobara wani bangare ne na tsarin kare fararen hula na Tarayyar Turai, kuma za su haɗa kai da wasu ma'aikatan kashe gobara na Romania 30 da aka riga aka jibge a Girka a zaman wani bangare na shirin kashe gobara na EU, in ji jami'an Turai a yau Talata. Gobarar dajin ta ci gaba da ƙone yankunan arewaci da yammacin Athens a yau Talata, ciki har da wata gobara da ta tashi a kusa da wurin shakatawa na Latraki, inda gidaje da dama suka lalace kuma aka faɗaɗa kwashe mutane. Wasu ƙananan harsunan wuta kuma sun tashi kusa da babban birnin ƙasar, inda ke da matsakaicin iska, amma yanayin dazuzzuka da gandun daji sun bushe sakamakon tsananin zafi a makon da ya gabata. Mai magana da yawun 'yan sanda Constantina de Maglidu ta ce an rufe tituna da dama da ke kusa da gobarar domin baiwa ma'aikatan gaggawa damar shiga. Yau Talata, shugaban ƙasa Amurka Joe Biden na shirin karɓar baƙuncin wani taro tare da Cardinal Matteo Zuppi na Italiya, manzan zaman lafiya na Papa Roma Francis, domin tattauna yakin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakarunta sun lalata jirage marasa matuƙa na Ukraine 17, ta kuma kakkaɓo wasu 11 ta hanyar na'urori yayin da take daƙile wani hari a kan Crimea. Rasha ta faɗa yau Talata cewa ta kai har-hara a Odessa da Mykolaiv da ke gaɓar tekun Bahar al-Aswad na Ukraine a matsayin ramuwar gayya kan harin da aka kai a jiya Litinin da ya lalata wata muhimmiyar gada da ta haɗa Rasha da yankin Crimea. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kai harin ne kan wuraren da aka yi amfani da su domin wani abin da ta kira ayyukan ta'addanci da jirage marasa matuƙa suka kai a teku, ciki har da wata tashar jirgin ruwa da ke kusa da Odessa da ma'ajiyar mai ta Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Talata, masu zanga-zanga Isra'ila sun toshe manyan titina tare da kutsawa a takaice a cikin kasuwar hada-hadar hannayen jari, yayin da 'yan majalisar dokoki ke shirin amincewa da ɗaya daga cikin kudurorin dokar shari'a na Prime Minister Benjamin Netanyahu da ake takaddama a kai kafin ta tafi hutun bazara. Dubban mutane ne suka yi ta kwarara kan titina a jerin gwanu a fadin kasar, da dama sun daga tutocin Isra'ila, kuma 'yan sanda sun ba da rahoton cewa an toshe manyan titina akalla rabin dozin. Mutane da dama ne suka shiga cikin kasuwar hannayen jarin ta Tel Aviv, suna jefar da takaddun banki na boge a matsayin alamomin cin hanci da rashawa. Likitoci sun ce wata mota ta bige wata mata akan babbar hanya kuma ta ji rauni. Yunkurin sauye-sauyen da 'yan adawa suka bayyana a matsayin hana 'yancin gashin cin kai na kotu, sannan a cewar Netanyahu a matsayin daidaita sassan gwamnati, ya haifar da rikicin tsarin mulki na tsawon rabin shekara da ya sa Amurka damuwa kan ƙawancen 'yan adawar ƙasar masu ra'ayin riƙau. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa haramtaccen ƙudurin dokar baƙin haure ta Birtaniya da ke da nufin dakatar da dubban baƙin haure da ke shiga ƙasar ya yi hannun riga da haƙƙin da ya rataya kan London a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa. Ƙudurin dokar da Majalisar Dokokin ƙasar ta amince da shi, kuma yana jiran Sarki Charles na uku ya sanya hannu ya zama doka, na nufin za a hana baƙin haure da suka isa a cikin kwale-kwale 'yancin neman mafaka a Birtaniya. Ƙudurin ya bambanta da haƙƙoƙin ƙasar a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa na kare haƙƙin ɗan adam da na 'yan gudun hijira, kuma zai haifar da babban sakamako ga mutane da ke buƙatar kariyar ƙasa da ƙasa, in ji shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira da kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar, sun ce ƙudurin dokar ya hana samun mafaka a Birtaniya ga duk wanda ya zo ba bisa ƙa'ida ba, bayan ya bi ta wata ƙasa ko a takaice inda ba su fuskanci tsangwama ba.
Muhammad Hafiz Babale aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na farko. Inda yayin da ake ayi ba a yi ba dangane da batun janya jami'an 'yan sanda da ke gadi ko samar da tsaro ga hamshakan mutane a Najeriya, rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce ba za ta janya jami'an nata ba daga irin waɗannan aikace-aikace, inda wasu talakawan ƙasar da makwararru suka ce da sake. Ga wakilinmu na sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja, Hassan Maina Kane, da cikakken rahoton.
A babanin dai ana ta cece ku ce kan yadda jami'an 'yan sanda ke aikin bayar da kariya ga hamshakan 'yan Najeriya da sauran masu fada a jiyi. An dai sami rahotannin da ke cin karo da juna dangane da batun janye 'yan sanda da ke baiwa 'yan siyasa kariya, amma nan take hedikwatar 'yan sandan kasar ta yi watsi da wannan maganar. Kakakin 'yan sandan Najeriya, babban superintendent 'yan sanda Muyiwa Adejobi, a wata sanarwa da ya aiko mana ɗazun, ya ce har yanzu jami'an 'yan sandan Najeriya za su ci gaba da baiwa 'yan siyasa kariya. To shin ko yanzu menene abin yi? Dr. Yahuza Ahmad Getso mai sharhi ne kan sha'anin tsaro.
Wato, bayar da kariya ga manyan 'yan siyasa da wasu manya a ƙasa yana da kyau, amma ba ta sigar da ake yin shi yanda aka kwashe jami'an tsaro ƙwararru gogaggu wanda ya kamata a ce suna dazuka suna kariya ga ƙasa ga talakawa da ayyukan da ya kamata a halin da ake ciki na ƙarancin jami'an tsaro. Don haka ina ƙalubalantar cigaba da barin waɗannan jami'ai a tare da su waɗannan manyan 'yan siyasa da sauran makamantansu. Kuma hakan yana daga cikin dalilan da suka kasa maida hankali akan matsalar tsaro da ta takicinyewa take damun al'umma, domin su suna da nasu tsaron. Ina mai goyon bayan shi sabon inspector general na inspector babban inspector 'yan sanda, wanda ya zo da shawara da kira da umarni in ya tabbata akan cewar a janye waɗannan jami'ai daga su waɗannan al'umma. Wannan zai ba wa sauran kamfanoni ƙwararru na cikin gida na tsaro waɗanda suke zaman kansu damar da gogewarsu da ƙwarewarsu za ta ƙaru, kuma zai ba da damar a ƙara ɗaukar 'yan ƙasa ayyuka a waɗannan kamfanoni domin sama wasu waɗannan jami'ai kariya idan su suke ya kamata su ɗauki jami'ai daga kamfanoni na musamman wanda za su biya su, amma ba ta hanyar da ake amfani da ita yanzu ba.
Shi ma mai bincike kan sha'anin tsaron Salihu Othman Dantata na ganin matakin janye 'yan sandan shi ne mafi a'ala.
bai kamata ba a ce yayin da ake fama da harkar yan bindiga dadi da yan ta'adda a ce yan sanda suna nan suna kare manyan mutane da kuma waɗanda ma ba su kamata ba yan kasuwa saboda yan abutai dadin da ake ba wa su ogogin su. A wannan lokacin da alƙawarin da babban inspector general Kayode Egbetukun ya kan cewa shi zai janye yan sanda daga ireden waɗannan mutanen, to ya kamata ita kanta ma'aikatan tafiyar da harkokin yan sanda police service commission su mara masa ba.
To ko me yan Najeriya ke cewa?
Sunana Salim Bakuru, sabon fegi daga Damaturu, jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Kuma dama a duk lokacin da mutum zai shiga aikin jami'in tsaro kowane iri ne, babu inda za a ce maka zaka shiga dan ka kare wani tsohon gwamna ko kuma tsohon sanata ko minista. Zaka shiga ne saboda ka kare rayukar al'ummar kasarka da kuma kasarka. So kaga batun kare su ko wani abu, wannan ba dalili bane. Ya kamata hukumar yan sanda da su gaggauta janye jami'an tsaro a bangaren sanatoci da tsofin gwamnoni da sauransu.
Amma menene dalilin ka gama gwamna ko ka rike wani mukami sannan a ce yau kai za a rinka tsare ka? So mu a matsayin mu ya kamata a ce yan Najeriya kowa ya zama dan Najeriya, idan ya hita aka tabbatar da tsaro a wannan kasa kowa zai ji dadin ta.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tamadallah, an gaida Hassan Maina. Yanzu kuma sai Ghana, inda shugaban hukumar kula da aikin gona ta kasar ya bayyana farin cikin shi dangane da matakin da gwamnatin kasar ta dauka na halatta noman tabar wiwi, kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoto da wakilin Ridwan Abbas ya aiko mana daga birnin Accra.
Mr. Ajuman ya bayyana cewar industrial cannabis da banyake da recreational cannabis da aka fi saninsa da tabar wiwi ya nuna cewar hanyar shukan industrial cannabis ya bambanta ko da yake dukkan su zuri'a ɗaya ne, ya ce.
I'm happy for Ghana because this presents a marvelous opportunity for the establishment.
Na yi wa Ghana da ɗiyan Ghana farin ciki saboda wannan lamarin zai samar da kyakkyawar damar hassasa masana'antar cannabis wadda kuma zai tabbatar da kirkiro dubun dubatan ayyukan yi kai tsaye ko akai kaice, wadda kuma zai bari gwamnatin Ghana ta iya samun kudin shiga ta haraji. Ina jin nasara ce wa duk ɗiyan Ghana. Mr. Ajiman ya ƙara bayani cewar a haƙiƙa cannabis ɗin da aka fi sani nan kasar shine wi, amma wannan ya bambanta, yace.
One of the main challenges we have had throughout this campaign and said it's popular
kalubalen da muka fi samu tsawon wannan kamfen shine yadda za a fahimci cewa ba ɗaya suke ba. Industrial cannabis wato cannabis ɗin masana'antu da recreational cannabis da na nishadi wadda aka fi sani shi ake cewa wiwi, amma shukar da muke maganarsa ba wiwi ba ne ko kaɗan. A halin dai yanzu wani ƙwararren likitan masu taɓuwar hankali fita yawo ya nuna damuwarsa cewar noman wannan cannabis da ake cewa wiwi zai bude kofar yin ta'ammali da kwayoyi, yace, a ƙasa kamar Ghana inda ba a cika bin ka'idodi da dokoki ba yana da hadarin gasken gaske. Ƙasar ta ba da dama a yi nomar wannan a matsayin kasuwanci. Waɗansu bururukanmu ba su dace ba, shine doka za ta bude kofar yin ta'ammali ganin cewar ba sakafai ake bin dokoki da ka'idodi ba nan kasar, kuma muna shan fama wurin karfafa shi. Abinda kinan dokoki ke bada dama a kansu, mutane za su fake bayan halacci su rinka shuki da amfanin cannabis da suke cewa na nishadi wato recreational cannabis, da kuma ki samar da kuɗi ainihin maimakon cannabis din nan masana'antu. Malam Jafar Dan Kobiya wadda ya nakalci sirrin shuke-shuke da amfanin su yayi bayani mai zurfi game da ire-iren cannabis, amfanin su da illan su yayin da aka halatta shukin su a nan Ghana.
Wannan ganye tana shukowa ne kamar yadda kowa ya sani, kamar yadda sauran kayan ganye take shukowa. To amma a cikin ta akwai wani abun da ake ce ma tetrahydrocannabinol. Wannan ita ke sa mutum yayi amfani da wannan cannabis sai ta same shi yana ganin hayaki cikin kanshi. Kowani cannabis yana da wannan. kawai abun da zan ce shine akwai wanda nata ki da yawa yafi na wani.
Ta wace hanya kake jin za a samu saukin illar da ke tattare da wannan halacci na cannabis a Ghana?
To ya zamana ba a ba mutum daya wannan daman shuki, she dai in wannan wuri ya zamana institution ne. Mu ce pharmaceutical companies waɗanda ke yin magunguna, in suna bidan su yi amfani wurin shuka wannan, she a ba su waɗannan mutane lances. Abu in ya faru su za a iya akama, amma in aka ba da dama kowa ya iya shuka wannan, to ba iya a samu abun da ake so.
Shakka babu illar tabar wiwi fili yake kibar doki. Hakan yasa ake wa hukuma hannunka mai sanda. Radwan Allah Muktara ba sashin Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas, masu sarukar da ya shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron tashar muta a VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Amma saro yanzu kuma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da ƙarin kuɗin mai da aka yi a Najeriya, wato a Najeriya zuwa naira 617 akan kowace lita guda. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa sai a sa 1-202-205-6555. Zan ƙara maimaita lambar alamar tarawa sai 1-202-205-6555. Da haka to madallawa muka samu daga Taraba a Najeriya. Hello, daga Taraba a Najeriya muna sauraron ka. To da alama dai wannan kiran ya kubce, masu saro number dai tace alamar tarawa 1-202-205. To na'am.
Salam.
To
assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullah. Wa muka samu daga Taraba?
Mun samu Usman Adamu daga Taraba.
To Malam Usman barka da marece. A yau aka samu labarin ƙarin kuɗin mai. Menene ra'ayinka akan haka?
Ra'ayina gaskiya a dan sassauta mana, ga ana fama da abinci ga mai.
To madalla, mecece fatarka ga gwamnati?
Ina fatan gwamnati ta dubi talakoki da idon rama.
To madalla, muna godiya Mallam Usman daga Taraban Najeriya. Bari mu tafi.
Wanda aka fi sani da ana ruwa a Damomin.
To madalla, muna godiya. Yanzu bari mu tafi jihar Katsina.
Madalla.
Na'am, yanzu bari mu tafi jihar Katsina ita ma a Najeriya. Assalamu alaikum, dawa muke tare daga Katsina a Najeriya.
Wa alaikum assalam, kuna tare da Al'amin Kabir bayan dai a wutan matasa CRO na zumunta daga Katsina.
To madalla Malam Al'amin, a safiyar yau dinnan ne muka ji labarin ƙarin kuɗin mai da aka yi a Najeriya na kan lita guda 617. Me zaka ce akan haka?
To tsakani ga Allah, abinda za ni ce BOA, gaskiya ba mu ji daɗin wannan ƙarin da aka yi ba, dama tun da can baya Ifman sun ta hasashen za a yi ƙari. To ni ba da cewa dama ga ƙarancin abubuwan hawa sun mamu yawa a jihar Katsina, kowa sai dai dingina mashin ɗin shi hau keke. Mun kasance muna zaman gida, ƴan dahohin da muke leƙa domin kasuwanci, kasuwancin ya durƙushe. Kirana ga shugaban ƙasa Najeriya, wato Bola Ahmed Tinubu, da ya yi ƙoƙari don Allah a maido tallafin man nan, domin 2008 ɗin da aka ce za a ba mutane miliyan 8 ba abin da za ta rage mamu raɗaɗi, wataƙila ma a rana ɗaya ka kashe ta kuɗin abin hawa.
To madalla, to madalla Malam Al'amin, har yanzu dai muna nan a cikin Katsina ta Dukko. Dawa muke tare a Katsina. Hello, dawa muke tare daga Katsina. To za mu koma Taraba da alama wannan kira na Katsina shi ma ya kubce, muna a Taraba. Dawa muke tare?
Yaya Aliyu daga Jalingo, jihar Taraba.
Yaya Aliyu daga Jalingo, Taraba, barka da shigowa, muna sauraron ka. Menene ra'ayinka game da wannan ƙarin kuɗin mai da aka sanar yau a Najeriya?
To tsakani da Allah, ra'ayina akan ƙarin kuɗi mai gaskiya gwamnatocin nan ba sa mana adalci.
Mecece fatarka ko kira ga mahukunta? To da alama dai, da alama ma yanzu har mun riga mun isa Kaduna shi ma a Najeriya. Da muka tare a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Hajji Awashir, barka da dare.
Barka ka dai Hajji Musa Garo, muna sauraron ka. Ga karin mai da aka bayyana a Najeriya.
To mun ji wannan karin mai da aka yi, gaskiya ya kamata a ce shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu fa ya duba su rubu wannan al'amari. Maganar mun fitar din nan a Najeriya da ɗaya daga cikin tun da ya koma 550 ya zo ya zama wannan matsala, yanzu kuma ya koma 600 har da naira 20 yanzu nan abinda na sha mai ɗin kenan a unguwar Sarki a nan jarin Kaduna. Ya kamata a ce zaurin tafiya ta duba talaka da suka zaɓe ta. Wannan ƙarin mun fitar din yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake daɗa ta gayyara Najeriya tsakani da Allah talakawa suna cikin damuwa. Ba ma fatan a ce gara mulkin baya da wannan mulki, ya kamata a tsaya a duba ta. Gaskiya wannan man ya kamata gwamnati ta dawo da tallafi, magana tallafin nan gara a dawo da shi. Wannan 8,000 da ake cewa za a ba mutane, gaskiya ba tsari ba ne da ya dace da za a ce za a ɗauka a yi amfani da shi.
To madalla, muna godiya, muna godiya Musa Alhaji Musa Garo. Har yanzu dai muna nan a cikin jihar Kaduna. Dawa muke tare daga Kaduna.
Kiyaman barka da sauka. Ajiya barka da la'asariya.
Barka ka dai, dawa muke magana.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya.
To madalla Hajji Murtala, menene ra'ayinka game da wannan karin kuɗin mai?
Muna gaya wa masu ƙasa abun ba daɗi. Wallahi yau abin da na san kusan tun daga aka ƙara kuɗin mai ya kai ma 100 da wani abu. Dan talaka na san masu tsohon mota sun saida sun kai 10 sun naɗa hannu sun zauna. Ba hada hada, komai ya tsaya. Sannan gwamnati tana cewa tana yaƙi da tsaro. Waɗannan mutane kenan, kowa ya jira mazautan Allah ya zo ya naɗa hannu. Dan Allah, wannan mutum ba za a iya jin ra'ayi ya jefa kai cikin wani yanayi ba. Ya kamata masu ƙasa su sani, fa talakawa suna jiwa suna aiki shine kwanciyar hankalin gwamnati jami'an tsaro. Ya kamata duk hanyar da za a kawo saukin mai ko a buɗe boda, ya kamata abubuwan nan biyu, talaka ba wai da mulkin da su ta kwace kuɗi ko su ta komai, talaka ba zai damu. Amma sun taɓa rayuwar talaka, da fatan saƙonmu zai kai cikin kunna wanda ya cancance kai a cikin lafiya.
To madalla, madalla Malam Murtala daga wato Rigasa a Kaduna Najeriya. Yanzu ma muna Taraba har ila yau dai a Najeriya. Dawa muke tare a Taraba. To da alama wannan kiran na Taraba shi ma ya kuce masu tsaro, muna sauraron ku domin bayyana ra'ayoyinku. To yanzu mun isa jihar Niger. Dawa muke tare da shi a Niger.
Sunana ya ɓoye man jafuntuwa, magananin gan malam jihar Niger.
To madalla, muna tare da kai, menene ra'ayinka?
A ra'ayina, tsakani da Allah, kwata-kwata ba mu ji daɗin ƙarin wannan mai ba. Ana kukan gargaɗi aka ce sai da karaya. Talakawan Najeriya na ta kuka kan tsadar rayuwa da tsadar man fetur. To kuma yanzu ga shi abu ya wuce yanda duk ake tunani. Wallahi tallahi al'amura sun canza kwata-kwata, sai dai addu'a kawai. Muna kira ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da 'yan majalisa da su mai da hankali wajen kawo ƙarshen wannan tsadar rayuwa da ake fuskanta. Ya kamata su ma ƙungiyar ƙwadago su yi aiki domin Allah, su yi don ci gaban talakawa ba don kansu ba. Wannan tsakani da Allah, irin wannan damuwar da ake ciki, abin ya kai inda ya kai. Ya kamata a kawo mana ƙarshen wannan matsalar. An zaɓi wannan shugaban ne saboda a samu sauƙin rayuwa da kawo ƙarshen matsalar tsaro.
To madalla, muna godiya.
Shugabanni da 'yan majalisa za su kawo ƙarshen wannan matsala. Mu ma talaka mu cigaba da addu'a, Allah kawo mana ƙarshen wannan matsalolin da muke ciki.
To madalla, amin summa amin. Yanzu bari mu tafi Gombe, har yanzu dai a Najeriya. Da muke tare daga Gombe.
Kuna tare da Bello Alhassan ne daga Kaltungo.
To Malam Bello Alhassan daga Kaltungo, muna tare da kai, menene ra'ayinka game da wannan ƙarin kuɗin mai? Bello Alhassan, muna tare da kai, menene ra'ayinka game da ƙarin kuɗin mai da aka bayyana a Najeriya?
Wato talakawa dai, mu talakawa, gwamnati bata damu da talakawa ba. Hello?
Muna sauraronka, ci gaba da magana, muna sauraronka.
To gaskiya da a ce gwamnati talakawa ne a gabansu, da wahalan nan ana cikin wahala, sai ga wayansu wahalan ta ƙaru.
To
ba ta wannan abubuwan yana faruwa ba.
Na'am.
Gaskiya
To madalla, muna godiya Bello Alhassan daga Kaltungo da wannan ra'ayin naka da ka bayyana game da ƙarin mai da aka yi a Najeriya aka bayyanar a yau. To madalla masu sauraron mu, yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na yau da jamhuriyar Nijar, inda ta samu kanta a rukunin A na tankade da rarraya na neman shiga kofin duniya na ƙwallon ƙafa na shekara 2026. Jamhuriyar Nijar din za ta fafata da ƙasashen Morocco, Zambia, Tanzania, Eritrea da Congo. Za a dai soma karawar ne na neman shiga wasannin ƙwallon ƙafa na duniya na shekara 2026 a yankin nahiyar Afirka a ranakun 13-21 ga watan Nuwamba. Mai zuwa idan Allah ya kai mu. A yau ne aka fafata kwanaki na 16 na tseren keke na Tour de France, inda aka tashi daga Poissy zuwa Complex, inda a tseren ya da kanan wani dan kasar Denmark Jonas Vingard ya kara baiwa mai bi baya gare shi dan kasar Slovenia tazara tare da sawar zangon da ya daga sama minti 1 da yanka cewa da Pogacar, yayin da Yates dan kasar Birtaniya ke na uku. Idan muka dawo a bangaren ƙwallon ƙafa, kusanciyar shi ko tauraron ƙwallon ƙafa na duniya Cristiano Ronaldo ɗan ƙasar Portugal a yau ne ya ce ya tabbatar cewa ba zai koma ba har abadan abadiya buga ƙwallo a nahiyar Turai. Hasalima ɗan wasan ya ce nan ba da jumawa ba teburin ƙwallon ƙafa na ƙasar Saudi Arabia zai yi wa waɗansu ƙasashen Turai bintin ƙau, yayin da ɗan wasar ke cewa a wani shakuɓe da yawa Lionel Messi so dubu ƙwallon ƙafa na ƙasar Saudiya ya fi na MLS na kasar Amurka, inda Messi ya koma halin yanzu. Shi ko dan kasar Korea ta Kudu Kim Jim Jae da ke bugawa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli ta kasar Italia, a yau Talata ne ya rattaba hannu wa club din Bayern Munich na kasar Jamus ko kuma Alman na tsawon shekaru 5. Tauraron dan wasar na kasar Korea ya kyalla ne sosai a shekarar ta gabata a club din Napoli na kasar Italia, inda ya kai club din nashi lashe kakar bana ta ƙwallon ƙafa ta ƙasar ta Italiya. Haruna Mammana bako na birnin Ƙwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Ƙwanne a jamhuriyar Nijar.
To madalla, a gaida Haruna Mammana bako da labarin wasanni, da haka kuma muka zo ga shiri na gaba, wato labaru a takaice.
Ana kyauta da ɗan Koriya ta Arewa na tsare da wani sojan Amurka bayan ya tsallaka kan iyakar da ta raba ƙasashen Koriya biyu ba bisa ka'ida ba a yankin tsaro na haɗin gwiwa ko JSA a yau Talata. Sojan na Amurka da ke ziyarar wanke ƙwaƙwalwa ta JSA ya tsallaka layin sojoji da aka shata zuwa Koriya ta Arewa da gangan, kuma ba tare da izini ba. Mun yi imanin a halin yanzu yana tsare a Koriya ta Arewa, kuma muna aiki tare da takwarorinmu na KPA don sasanta wannan lamari, in ji wani jami'in tsaron Amurka. Ƙasashen Faransa da Italiya kowannensu ta aike da jiragen kashe gobara biyu zuwa ƙasar Girka don taimaka mata wajen tunkarar gobarar daji da ke ci gaba da tashi a sassa da dama a kusa da birnin Athens, yayin da ake tunkarar tsananin zafi. Jiragen da tawagarsu na ma'aikatan kashe gobara wani ɓangare ne na tsarin kare farar hula na Tarayyar Turai, kuma za su haɗa kai da wasu ma'aikatan kashe gobara na Romania 30 da aka riga aka jibge a Girka a zaman wani ɓangare na shirin kashe gobara na EU, in ji jami'an Turai a yau Talata. Yau Talata, shugaban ƙasa Amurka Joe Biden na shirin karɓar bakuncin wani taro tare da Cardinal Matteo Zuppi na Italiya, manzon zaman lafiya na Papa Roma Francis, domin tattauna yaƙin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakarunta sun lalata jirage marasa matuƙa na Ukraine 17 da kuma kakkaɓo wasu 11 ta hanyar na'urori, yayin da ta dakile wani hari a kan Crimea.
To masu sauraro, da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu a yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa madadin Muhammad Hafiz Babala da ya karanto labaran duniya, da Julie Ladas Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif, ki muku fatan alheri da fatan za mu waye gari lafiya. Sai da safen ku.